Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yayin da manyan kasashe biyu a duniya masu karfin tattalin arziki ke yaki kan cinikayya da juna, inda suke karawa kayayyakin juna haraji, za mu ji ta bakin wani masani kan sakamakon hakan da zai bayar. Daga nan kuma sai sharhin jaridin, sai kuma wato shirin a dawo lafiya na babaya ko makeri. Daga nan kuma sai sharhin jaridin kasar jamhuriyar Niger, da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Haka kuma albarkacin watan Ramadan za mu kawo muku muhimmancin zaman lafiya daga malamai. Amma duk wannan sai mun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga labarin duniya mai karantawa Daula Salim. Masu gabatar da kara a Sudan sun tuhumi tsohon shugaban kasar Sudan Umar Al-Bashir da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa. A wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin, ofishin babban mai gabatar da kara na Sudan ya ce an tuhumi Bashir da wasu mutane da laifin tunzura jama'a tare da kashe masu zanga-zanga. A ranar 11 ga watan Afrilu ne sojojin kasar Sudan suka kawar da Al-Bashir daga karagar mulki bayan da aka shafa watanni hudu ana gudanar da gagarumar zanga-zangar adawa da shugaba da kuma yadda yake nuna bakin mulki a shugabancinsa. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin Sudan sun kashe masu zanga-zanga akalla sama da mutane 60. An kulle Bashir a wani gidan kaso a birnin Khartoum mai cikakken tsaro yan kwanaki bayan da aka hambare shi daga karagar mulki bisa ga cewar danginsa, kuma ba a sake ganin sa a bainar jama'a ba tun lokacin. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi a jiya Litinin cewa a ranar Litinin cewa kasar Cameroon ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ke fuskantar matsalar rashin matsuguni a Afirka a cikin sauri, kuma lamarin tsaro da harkokin jin daɗin rayuwa na ƙara taɓarɓarewa yayin da yiwuwar shiga maiwancin hali ke ƙara ta'azzara. A bara an kiyasta mutane 160,000 suke buƙatar taimako a yankunan arewa maso yammaci da maso kudancin ƙasar, a cewar babban jami'in kai kayan taimako na Majalisar Dinkin Duniya Mark Lowcock, kamar yadda ya faɗa a wani taron kwamitin sulhu. A yau mutane da ke buƙatar taimako sun ninka sau 8 daga 160,000 sun kai miliyan 1,300,000. Yankunan masu amfani da harshen Ingilisha na arewa maso yammacin da maso kudancin suna fama da matsanancin rashin tsaro tun bayan barkewar fada a shekarar 2017. An kashe mutane sama da 500,000, kana wasu rabin miliyan sun rasa muhallinsu. Manyan jami'ai daga kungiyar tarayyar Turai sun kira ga Amurka da ta yi iya bakin kokarinta domin gujewa yaki da kasar Iran. Shugaban kungiyar tsaro na NATO James Stoltenberg tare da ministan harkokin wajen Birtaniya, Faransa da Jamus sun tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo bayan da ya soke shirin yada zango a Moscow. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya tattauna da takwarorin aikin nasa akan musayan bayanan sirri akan rikicin Iran da yake barazana ga kawayen Amurka na tarayyar Turai, inda suka zargi kasar Iran da kin zama teburin sulhu. Kasar China ta ce za ta kakaba haraji na dala biliyan 60 akan kayan Amurka da ake shiga da su kasar ta. Ta mai da martani jim kadan bayan matakin da shugaba Donald Trump ya dauka na kara harajin dalar Amurka biliyan 200 akan kayayyakin kasar da ake shiga da su Amurka, tare da ƙarin harajin dalar Amurka biliyan 300 akan wasu kayayyakin da ake kaiwa China. A ranar Litinin ne ministan kudin kasar China yace daga ranar 1 ga watan Yuni sabon tsarin karin kudaden haraji zai fara aiki daga kashi 5 zuwa kashi 25 yana mai cewa karin zai shafi kayayyakin Amurka 5,140 waɗanda ake shiga da su China. Hukumomin Beijing sun kara da cewa daukan wannan matakin martani ne kan irin yadda Amurka ke yin gaban kanta da kuma kara kudaden haraji akan kamfanonin kasashen waje waɗanda ke gogayya da nata. Ministan ya kara da cewa China ba za ta taba mika wuya ga matsin lambar wata kasar waje ba domin China tana da karfin da za ta kara kanta da haƙoƙinta. Amma muna fatan za mu samu daidaito da Amurka.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madan labaran da kasar Amurka ta kara kudaden haraji daga kashi 10 zuwa 25 cikin 100 na kayayyakin kasar China da ake shigowa da su Amurka. Kasar China ta mayar da martanin karin haraji akan kayayyakin Amurka ke shigarwa China. Kan haka ne abokiyar aikin Malheur Grace Abbott ta zanta da Professor Samuel Zalanga.
Zahiri ba wani wanda zai ce yake da riba sai dai a ce ko shi shugaban America ne yake shi ya soma wannan gasan tsakanin su da kanin tattalin arzikin America da na China. Lallai ne China su ba su so wannan abin ya ci gaba, kuma a nan America ma akwai mutane da yawa 'yan kasuwa wanda ba su so wannan abin ya ci gaba. Wato amma bisa ga abubuwan da shugaban kasan America yake faɗi, kuma duk wanda yake karanta jarida zai iya ganin haka, shi yana ganin cewa idan ya tilasa China sun yi abin da yake so, to wannan zai kara bunƙasa girmansa da kuma magoya bayansa su riƙe shi sosai sosai, saboda ba wuya ko ya sake cin zaɓe. Amma in ba haka ba, mutanen America ba sa riban wannan abin, kuma mutanen China ba sa riban wannan.
In duka bangarorin ba su da riba a ciki, mene ne yasa suke jaddada sai an yi hakan? Misali,
in an dubi duk wanda ya dubi tarihin ko kuma tushen wannan gasa da ya shiga tsakanin America da China, mutum zai gane cewa lokacin da shugaba Obama yake mulki akwai dan wannan rashin fahimta game da zancen tattalin arziki, har ma lokacin da shi shugaba President Bush shi ma yake mulki kafin shugaba Obama, President Obama shi ma akwai wannan rashin fahimta. To amma babu wani a cikin su wanda ya so abin ya zama wani abu kamar haka ba, sai wannan lokaci da wannan shugaban ya zo ya hawo, to shi ne wannan abin ya zo soma. To babban kokarin wanda yake riba a ciki shi ne wato kamar nunawa cewa idan kana da mulki, idan kana da iko, za ka yi tilasta wani ya yi wani abu, ko kuma wanda shi din Allah bai huwace masa ba ko kuma baya da wani iko ko wani abu haka nan, shi ya zo ya durkusa a gaban kai yana roƙo ya ce to ka masa kaza, saboda shi baya da ƙarfi kamar naka. To shi ne wannan abin da yake faruwa. Babban wanda yake riba a cikin wannan abin nan, a cikin wannan abin da yake faruwa, shi shugaban ƙasar America ne. Domin wannan a bisa ga siyasan shi, bisa ga tunaninsa, wannan zai ƙara masa girma da ɗaukaka. Amma kuma in ka zauna ka duba, kai duk wanda ya zauna ya duba ya yi nazari sosai sosai, zai ga cewa ma'aikatan ƙasar nan akwai waɗanda suke shan wahala. Misali kamar manoma, kuma in ka zauna ka duba, in mutum ya zauna ya duba zai ga cewa akwai wasu kamfanoni a nan yanzu a nan America wanda suna sai da kaya wa China da yawa, wanda su ma suna wahala, wasu su ma suna tunanin yadda za su rage ma'aikatansu. Akwai kuma mutane waɗanda suke sayan kayayyaki a nan America, kamar mu haka nan za mu je kanti mu je mu sayi wani abu, yanzu za a sa mu biya fiye da abin da ya kamata mu biya, domin wannan kuɗi da America ta sa ta ƙara akan farashin kayayyakin da ake shigo da su daga China. To a bisa ga tattalin arziki ya nuna kamar wannan an sa mu muna biyan haraji kenan. Me ne yake nufi da haraji? Abin da ya kamata misali ka saye shi $10, yanzu ba ya za a ce ka je ka saye shi ko $10 da wani abu. To wannan ya zama kamar haraji kenan.
To madalla tattaunawa Professor Samuel Zalanga kenan da Alheri Grace Abdu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waka.
Salamu alayka rasulillah.
Salamu alayka rasulillah.
Salamu alayka nabiyullah.
son Allah ya so shi to ai kawai ya so annabi
sallu alayka ya annabi
duk wanda ke son Allah ya ki shi to ai kawai ya ki annabi
sallu alayka ya annabi
Allah janna rabbu bai taba shi saboda masu son annabi
sallu alayka ya annabi
Allah ya tanaji na azaba domin fa masu son annabi
Allah samu dace har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:13 na dare ga shirin mana gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau ne shirin a dawo lafiya ke kawo ƙarshen hira da Malam Basir Nuhu Abbas direban tasi a birnin New York a wani yunkuri da wannan shiri yayi domin auna yadda harkokin sufuri a kasashe da suka ci gaba kamar irin su America da sauransu suke aiki suna samun nasarar daƙile hatsira da mace-mace da raunuka akan hanyoyin kasashen da kuma yadda harkokin sufuri yake a kasashe masu tasowa kamar su Ghana, Nigeria, Niger da Kamaru da sauransu inda ake samun yawan hatsiran ababen hawa da mace-mace da munanan raunuka waɗanda suke sanadiyar nakashewar mutane da dama Idan masu saurare basu manta ba a makon da ya gabata bakon namu Malam Abdul Basit ya mana bayani ne yanda hukumomin Amurka ke gudanar da ayyukan su ba tare da karban cin hanci da rashawa akan hanyoyi ba
kamar da nace ma nan ba bribe kuma
ba da cin hanci
kuma ba idon sani ba sani ba sabu Why nobody above the law ko ko yake fadi ba wanda yafi karfin doka tun daga shugaban kasa har kasan shi saboda shi ne yasa kake ganin kaman lamurin suna tafiya gurgudun hali domin kowa na tsoron kowa ka gani ko da dalilin kenan
to a yau ma da muke kawo ƙarshen wannan tattaunawa nayi wa Malam Abdul Basit Nuhu Abbas tambaya ina cewa duk waɗannan abubuwan da ka faɗi kama daga wurin koyon motanka wurin baka lasisi wurin ya sunan shi fara tukin ka wanda zaka yi tuki motanka ga ko kuma motar kamfani zaka yi aiki da ita da ainihin kiyaye hatsira hulɗanka da hukuma da sauransu mu a kasashen mu irin waɗannan duka ba aiki haka suke yi sosai ba dalili kenan da akan samu matsala menene kira da zaka yi ma ainihin wato hukumomi a kasashen mu da su direbobi da masu motoci da sauransu
Masha Allah to gaskiya baba Yakubu wannan babban tambaya ce kai dangane da wannan al'amari domin gaskiya idan ka zauna kasashen turai kaje Afirka wato kasashen mu gaskiya zaka yi kukan zuci ba don kuma saboda irin kurakurai da kake gani mafi yawanci ba su iya tukin ba ma in ma su iya tukin bus qualify su yi dogon tafiya ba musamman kaman garuruwan mu in ka dubi kaman Karatu kuma sai zaka ga kaman hadarori na da yawa dan za musamman in kana gaban mota wallahi zaka ji tsoro saboda yanda direbobin mu suke tuki wato ba su tuki da hankalin su suna dai tuki ne don haka kake ganin kaman wato hadarori na da yawa kwarai da gaske gaskiya don haka yana da kyau
shawaran da zaka bani
eh hukumomin mu kam ya kamata su tashi sai wato su yi aiki sosai wato ba don kuma saboda su cece rayukan jama'a in ka lura baba kwanaki bai wuce sati uku ba da ya wuce naga wani hadari da ya faru domin can ba doka kaga nan musamman masu
akwai dokan sai dai ba su aiki
to da shi da babu ai duk dai ne ko kuwa ko da muke zuwa din nan naga wani truck wato babban mota idan babban mota ya lori akwai inda yake zuwa auna amma ka ji kasashen mu zaka ga an yi lodi a kure mota to don Allah ya za a yi mu samu zaman lafiya ya za a yi ba za mu ringa samun hadurra ba a kasashen mu don haka muna kira ga shugabannin mu baban musamman wanda suke zuwa kasashen nan suna zuwa suna ganin abubuwan da yake tafiya amma idan suka ji sai kaga kamar ma ba su taba tafiya ba abin na da ban mamaki kwarai kuma duk wanda ya tashi kuma yace zai aiki to ba za a amince da shi ba ko ba haka bane to dalilin kirin da yasa kaga kaman wato kasashen mu muna ci baya wurin wato transportation da sauransu
zirga-zirgan
motoci ba kaman ba a doka kowa abin da ya ga dama yake yi zaka ga wani motan daddare ma bai yi aiki saboda baya da fitilu gaba da baya duka sai dai da rana yi aiki wasun kuma bayan gari suke tsayawa ba sa shigowa cikin gari
shi yasa
ya kamata gaskiya hukuma su tashi su tsaya sosai saboda mai su ainihin ceto rayukan bayan Allah da suke ma shugabanci da haka baba abin da zan ce ke insha Allah
kamar yadda muka faɗa tun da farkon wannan shiri a yau ne muke kawo ƙarshen hira da muka yi da Malam Abdulbasir Nuhu Abbas direban tasi a birnin New York sai kuma sabon mako za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi bakon namu Malam Abdulbasir Nuhu Abbas da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
kuma da lagai da baba Yakubu yanzu kuma ga Solomon Barma da sharhin jaridin Jamhuriyar Nijar
zan fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa an fara samun yawaitar sace-sacen motocin kungiyoyin agaji a yankin Tilaberi lamari na baya-bayan nan shine wanda ya faru a sansanin ƴan gudun hijira na Tabare-bare iyaka da kasar Mali inda wasu mutanen da suka zo akan babura suka arce da motoci biyu guda ta ma'aikatar cikin gida gudar kuma ta wata kungiya mai zaman kanta jaridar ta ce kwanaki biyu kafin faruwar wannan al'amari wasu mutane dauke da bindigogi ne suka sace motoci biyu mallakar kungiyar agaji ta kasar Faransa MSF a asibitin kauyen Wai da Bangu abinda yasa kungiyar dakatar da wani bangare na ayyukanta a karkarar ta Tilaberi jaridar Lanketer ta bayyana cewa gasawar gwamnatin Niger ta jefa jama'ar kasar cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin wutar lantarki da rashin ruwa a famfuna a yayin da al'ummar musulmi ke azumin Ramadan a wani lokacin da ake cikin matsanancin yanayin zafi jaridar ta ce a ranar da aka yi bikin bude tashar samar da wutar lantarki ta Gorubanda shugaba Isuhu ya sha alwashin cewa daga wancan lokaci matsalar wutar lantarki ta kau amma kuma shekaru da dama bayan haka matsalar wutar lantarki sai abin da ya ci gaba jaridar Lokanar Amfiri na cewa wasu waɗanda ba a bayyana sunayensu ba sun maka shugabannin hukumar kwallon kafar Niger Fenifoot a kotu a bisa zargin su da rubda ciki akan wasu makudan miliyoyin sefa. Jaridar ta ce masu zargin na korafi ne akan yadda aka wawure miliyan 500 na sefa waɗanda aka yi tarbacin su a 2012 domin baiwa kungiyar kwallon kafar kasar wato MENA damar halartar gasar cin kofin Afirka da aka yi a Gabon. Sai dai kuma kafin ma kotun ta bayyana matsayinta, wasu sun fara tallata wannan batu a rariya. Mu rufe wannan sharhi da jaridar Air Info, wace a wannan mako ta maida hankali akan harin da 'yan bindiga suka kaiwa wata majami'ar ƙauyen Dablo na arewacin Burkina Faso. Jaridar ta ce harin wanda aka kai kwanaki biyu bayan da sojan Faransa suka kwato wasu mutane hudu daga hannun 'yan ta'adda, cikin su har da Faransawa biyu, yayi sanadiyar mutuwar mutane shida, cikin su har da limamin cocin guda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla a gaida Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraron kiran mu ta waya kuna ajiye mana.
Mai magana ni ne Sani Bala da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira da Joseph Musa Dalla da Katsina, shugaban alƙalin jihar Katsina, irin namijin ƙoƙari da yake kan kula da masallatai da irin abubuwa da yake na alƙairi da shekara watan azumi. Ina kira da wannan abu da yake alƙairi ne kuma al'ummar jihar Katsina, Allah ya ba su da kishin al'ummar jihar Katsina mutumin arziki, yana taimakon ƙungiyoyi wuraren na kasassu wanda ba su da su ɗan gobe, kuma yana ba da muhimmanci game da 'yan fargun irin wannan Joseph Musa Dalla da Katsina ne masu dora a duniya. Ina kira ga alƙalin Najeriya su koyi da halayen Joseph Musa Dalla da Katsina.
Assalamu alaikum sassan hakulun murai Amurka, mai magana a rajin sa Amurka siya daga tsibin Najeriya mazami Oyo. Ina son in ba da farin ciki na da murna da naɗin sarautar da an ka yi a jihar Kano na sarakuna. Allah sa ya turko Ubangiji, Allah sa ya adalci ga talakawan su.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Amerika, sunana Usman Dogo Madakara, filin kwalgwamin Kadara. Ina yi ma Zainabu Aliyu fatan alheri, barka da dawowa Najeriya. Muna yi mata fatan alheri, mun mutanen Neja gaba ɗayan mu, shirin nan da aka kulla mata Allah kuma ya kare ta, Allah ya dawo da ita Najeriya. Allah dai kiyaye Allah kiyaye na gaba.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Amerika, sunana Allah mai jiya ta da jar ne ga Najeriya. Ina kira da ɗan siyasa na Najeriya. A halin gaskiya ya kamata mu gaya juna gaskiya, siyasa ba da gaba ne. Ya kamata duk wanda Allah ya ba mu taru mu bi shi, wanda ya yi kuskure a gaya mashi kuskuren shi. Ba daidai ba ne a kan cewa sai kana cikin fatin APC wai shi ne abin da aka ce daidai ne, wannan ba siyasa ba ne. Da dattijo da mai ilimi da mai farfeso da yaro mai shekara 15 duk abin da suka ce iya ka ce a gwamnatin APC, wannan ba siyasa ba ne. Mu dawo na cewa wurin da suka yi kuskure aka yi masu, wurin da suka yi abu mai kyau mu yaba masu, shi ne cin gaban mu.
Assalamu alaikum gidan radiyon Yurar Amurka, sune na Bambo Baro Fatos kun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatos kun. A yau na so mu fara da godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan wata na Ramadana, kuma ga shi alhamdulillah azumi yana ta tafiya. Da fatan Allah ya sa muna daga cikin wadda za a yanta a wannan wata. Da fatan Allah Ubangiji ya mana rahama, Allah ya mana gafara, Allah Ubangiji ya karɓa du'o'in mu, Allah ya sa mu dace cikin wadda ake yantawa, Allah ya sa muna daga ciki.
To madalla a gaida waɗanda suka samu dama aiko mana wannan ba samu ba, kuma sai a ci gaba da aiko mu, kuma mu ci gaba da kawo muku sakonninku. Menene muhimmancin zaman lafiya a musulunci?
Sunana Sa'idu Muhammad, chairman na Hausa Community Fiditi a nan Trailer Park Ibadan. Muhimmancin zaman lafiya dai alhamdulillah abu ne wanda yake duk duniya an riga an sani. Duk wata ƙasa da ka san ta ci gaba a duniyar nan to babu shakka sai tana da zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya to babu wani abin da zai ci gaba a kowace irin ƙasa. Sannan ina bayar da shawara da kuma ainihin wato kula cewar zaman lafiya ita ce kan gaba biye da komai. Dan haka muna jan hankalin jama'ar musulmi da kristoci gaba ki daya duk duniya musamman man dan kasar mu Najeriya da cewar don Allah jama'a ayi kokari a samu hadin kai zama lafiya ita ce yake kan gaba da musulmi da krista dukkan mu abu guda ne Allah ya halice mu kuma ya tara mu a wuri guda ya san cewar addinin mu daban-daban ne amma ya hada mu wuri guda ashe ko Allah ya fi kowa san mu ya hada mu kuma dole mu zauna lafiya me zai sa mu shekara da shekaru muna zauna lafiya kalo tsakanin mu a ce ai yanzu wasu ƴan al'amura su zo suna kawo mana rashin fahimtar juna wannan ba daidai bane kuma na biyu ina kira don Allah don Annabi musamman ga shugaban kasa Buhari matsalar da ke faruwa a arewa na rigingimin nan na tsakanin manoma da makiyaya ba daidai bane an dauki abun kamar ba wani abu bane yanzu abun na neman ya gagari kwandila don Allah shugaban kasa ya sake daukar mataki akai matsalar da ke faruwa a arewa ba magana bace ta abar majami'an tsaro kawai sojoji kadai ba za su yi maganin abun ba abu ne wanda yake bugatar a nemi sarakuna na gargajiya su nu uwayen jama'a a nemi dattawan arewa a nemi ainihin su ardo na Fulani na Arewa a tara su su zauna a tattauna a dibi hanyar mafita daga cikin wannan al'amari rikici da ake yi musamman ga bangaren irin su Kaduna kamar su Benue ko su Taraba a kawo magana a ce addini ana jingina da addini ba gaskiya bane zama lafiya kalau muke tun da can shekara shekaru muna zauna wuri guda lafiya kalau wasu suke kama na wata akida ta banza da dalilin siyasa su ce mana ai addini ne bangare kaza addini ne wannan ba gaskiya bane dan haka muna fatar Ubangiji Allah ya baiwa shugaban kasa ikon tattara kawunan jama'ar Arewa matsayin ta na dan Arewa mutum ne wanda yake ya kamata ya kishin Arewa fiye da komai
to Allah saka alkhairi Allah kuma ya samar da zaman lafiya a ko ina fadin duniya da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
Masu gabatar da kara a Sudan sun tumumi tsohon shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa A wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin ofishin babban mai gabatar da kara na Sudan ya ce an tumumi Bashir da wasu mutane da laifin tunzura jama'a tare da kashe masu zanga-zanga. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi a jiya Litinin cewa kasar Kamaru ta zama ɗaya daga cikin manyan kasashe da ake fuskantar matsalar rashin matsugunni a Afirka a cikin sauri. Kuma lamarin tsaro da harkokin jin dadin rayuwa na kara ta barbarewa yayin da yiwuwar shiga mai wancin hali ke kara ta azzara.
To madalla a gaishe ki. Masu rawa nan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada manta za kuma iya ziyarta shafukan mu na Twitter domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da ta gabata da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu Tayo Malama Nashwan. Ni Sarfil Hashim Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.